sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatar an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 5 ga watan Agustan 2022. A cikin shirin za a ji cewa gwamnatin Niger ta fito da wani shiri na rabawa marasa galihu abinci kyauta domin rage radadin talauci da halin kuncin da suka shiga, musamman saboda karancin abinci da yakin da Russia da Ukraine ke yi ya haddasa.
Wannan tsari na Father Prime Minister take ita ce kominin Niger tana tallafa musu, tana tallafa ma gajiyu.
Da kuma a ji cewa masana sun bayyana cewa damfara ta hanyar amfani da kafafen yanar gizo na ƙara ta'azzara saboda yanda miliyoyin mutane suke dogaro ga samun bayanai ta hanyar yanar gizo. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman, baya ga haka muna tafe da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Binta da labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya, mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Sojojin Isra'ila sun kai harin bama-bamai kan wasu wuraren da suka ce suna da alaka da kungiyar jihadi ta Falastinawa a Gaza a yau Juma'a, inda suka kashe wani komanda wanda haka nan da nan ya janyo alwashin daukar fansa daga kungiyar ta mayaka, wadda ta ce za ta iya baraka birnin Tel Aviv harinta na ramuwar gayya. Jami'an kiwon lafiya na yankin sun ce akalla mutane 7 da suka hada da wani yaro dan shekara 5 ne suka mutu, yayin da wasu 40 suka samu raunuka a hare-haren wadanda ke zuwa bayan da aka shafe kwanaki ana tada jijiyoyin wuya biyo bayan kame wani shugaban yan gwagwarmayar Falastinu a cikin wannan mako. A cikin wata sanarwa da rundunar sojojin Isra'ila ta fitar, ta ce a halin yanzu sojojin na ci gaba da kai farmaki a zirin Gaza. Wani jami'in kungiyar ta jihadi ta Falastinu yace an kashe Tasir al-Jabari, babban komandan kungiyar, a hare-haren da aka kai kan wasu wurare da dama a kusa da wurin da jama'a ke da yawa. Cibiyar haɗin gwiwa da ke sa ido kan aiwatar da yarjejeniya da Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiya suka kulla na kai jiragen ruwan kasuwanci ɗauke da hatsi Ukraine zuwa kasuwannin duniya, ta faɗa jiya Alhamis cewa ana sa ran ƙarin jiragen ruwa 3 za su tashi a yau Juma'a. Jirgin na farko mai suna Razoni ya tashi ne a ranar Litinin daga Odessa, kuma yana kan hanyarsa ta zuwa ƙasar Lebanon ɗauke da lodin masara. Jirgin ruwan na Vista zai kasance na biyu da zai tashi daga Odessa ɗauke da ton 33,000 na masara da aka nufi Ireland da ita. Hukumar ta JCC, wadda ta kunshi wakilai daga Ukraine, Russia, Turkiya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya, ta kuma ba da izinin tashin jiragen ruwa biyu a ranar Juma'a daga tashar ruwan Chernomorsk. Jirgin na Polonet zai dauki ton 12,000 na masara, ya nufi Karasu da ke arewa maso yammacin ƙasar Turkiya, a yayin da shi kuma rojan mai dauke da masarar sama da ton 13,000 ya nufi Birtaniya. Jami'an tsaron Taiwan sun bayyana cewa ƙasar Sin ta aika da jiragen yaƙi da na ruwa da dama a kan layin tsakiyar tekun Taiwan da sanyin safiyar yau Juma'a, yayin da Beijing ke ci gaba da atisayin soji na tsawon ranaku a matsayin martani ga ziyarar da shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai wa Taiwan. A cikin wata sanarwar da rundunar sojin Taiwan ta fitar, ta ce jiragenta na leƙen asiri da na sojin ruwa suna sanya ido kan ayyukan ƙasar Sin, wanda ta bayyana a matsayin takalar fada. Wannan dai ita ce rana ta biyu a jere da jiragen sama na ruwa na ƙasar Sin ke ƙetare kan iyakar teku. Ƙasar Sin ta ayyana kwanaki 4 na atisayen soji a wasu keɓantattun yankuna 6 da ke zagaye da Taiwan. Wannan atisayen dai na ƙara haddasa fargaban samun kuskuren lissafi, ko da yake zuwa yanzu jami'an Taiwan da na Amurka sun ce ba su da burin ta'azzara lamarin. A ranar Alhamis, ƙasar Sin ta harba makamai masu linzami aƙalla 11 a cikin ruwa da ke kusa da gabar tekun Taiwan. Aƙalla 4 daga cikin makaman sun ratsa ta sararin samaniyar Taiwan, a cewar jami'an tsaron Japan, a wani abin da manazarta tsaro da dama suka bayyana a matsayin tsokanar da ba a taɓa gani ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, Rasha da Amurka sun ce a shirye suke su tattauna batun musayar fursunoni kwana guda bayan da wata kotu a Rasha ta yanke hukuncin daurin shekaru 9 a gidan kaso ga fitacciyar yar wasan kwallon kwando Britney Griner bisa samun ta da laifin da ya shafi miyagun kwayoyi. Shari'a da ake yi wa Griner wacce ta taba lashe lambar zinare so biyu a gasar Olympics kuma tauraruwar kungiyar kwallon kwando ta mata ta WNBA ta jefa ta cikin wani yanayi na siyasa bayan da Russia ta aika da sojoji zuwa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov ya ce a baya shugaba Vladimir Putin da shugaban Amurka Joe Biden sun amince da wata kafar diplomasiya da ya kamata a yi amfani da ita wajen tattauna yiwuwar musayar fursunoni. A shirye muke mu tattauna wannan batu amma ta hanyar tsarin da aka cimma yarjejeniya tsakanin shugabannin Putin da Biden, inji Lavrov yayin wata ziyara da ya kai Cambodia. A ƙarshe an kwantar da mutane hudu a asibiti tare da raunuka da ke barazana ga rayukansu Alhamis bayan da walƙiya ta harbe su a kusa da fadar White House. Matan biyu da maza biyu suna a dandalin Lafayette da ke arewa da fadar White House lokacin da walƙiyar ta afka a yammacin jiya Alhamis. Hukumar 'yan kwana-kwana da ta agajin gaggawa na gundumar Colombia sun ce jami'an tsaro na sirri da 'yan sandan filin shakatawa na Amurka sun ba da kulawa ta gaggawa ga waɗanda suka jikkata. Wani shaidun gani da ido ya faɗa wa jaridar Washington Post cewa walƙiyar mai girma ce kuma ta yi ƙara a zahiri kamar bam ne ya fashe.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai kuma fagen rahotanni. Danganin takawar da fargabar karancin abinci a tsakanin al'ummarta a dalilin yakin Russia da Ukraine, gwamnatin Niger ta fito da wani shirin raba wa marasa galihu abinci kyauta domin rage radadin talauci da halin kunci da suka shiga. Wannan shine karo na farko da gwamnatin ta dauki irin wannan matakin na raba abinci tun bayan mamayar da Russia ta yi wa kasar Ukraine. Hamid Mahmud yana dauke da karin bayani.
Gwamnatin Niger ta rarraba wa mata daga jiyoyi kayayyakin abinci da nufin sassauta wahalhalun da jama'a ke fuskanta musamman magidanta a irin wannan lokacin da abinci ke ƙara tsada a kasuwanni. Wannan ne dai karon farko da gwamnatin Niger kin ta bullo da wannan shirin na tallafawa ga jiyoyin tun bayan mamayar da Russia ta yi wa Ukraine, lamarin da ya haifar da hauhawar farashin kayan abinci a kasuwannin duniya. Kimanin ton 150 ne dai na hatsi aka zo da su domin shafe hawayen talakawa. Alhassan Hamu, jami'in da ke kula da rarraba abincin.
Wannan tsari na fada Prime Minister take. Ita ce kumin kin Niger tana tallafa musu ga jiyoyi. Kowane mutum magidanci mai mutum bakwai wanda yake shida sai a bashi buhu biyu na sankan kilo 100. Wanda adda mutum takwas wanda yake shida kenan sai a bashi buhu biyu da kilo 14 na hatsi da wanga gami hatsi ne anka kawo ton 150. Mutanen kowace anguwa wanda adda wannan taimako sai a zo a dauki mutanen da ake cin wannan taimako, koko wanda dai basu da karhi na sayan cimaka wanga da ake kawo ta da su tara husa, to su ne duk shi tallafa ma wannan gajiyayyu.
Ɗariruwan magidanta ne dai galibin su mata masu rike da marayu da waɗanda ƙarfinsu ya ƙare ne suka amfana da taimakon cimakar da gwamnatin ta fara rabawa masu ƙaramin ƙarfi.
Mun samu taimako ana cikin lokacin bukatar shi sosai saboda yanzu kowa da ya san irin yanayin da ake ciki. Wanda ya samu buhu biyu na hatsi ga wannan lokaci da tiya ta kasance ma jikka kai gare ka talaka ka samu ka ci ɗiyanka su ci.
Wannan tallafi da muka samu sai dai mu godiya da wannan taimako da aka yi. Yanzu buhu biyu na samu wallahi kaga sai godiya.
To alhamdulillahi gashi ina samu buhu biyu na hatsi wanda za su tallafa mini bisa zan samu in ciyar da yara na.
Mun ji dadi mun samu buhu guda da tiya uku na samu.
Wallahi mun samu tallafi mun gode.
A nasu bangare hukumomi kira suka yi ga masu kula da taimakon na su adalci wajen rabawa masu karamin karfin. Alhaji Nura Malam Sani shugaban da'irar yankin Arlate.
Abu ɗaya da muke so mu ja hankalinku adalci zuwa da farko zuwa committee wanda yake rabawa a ce ya yi adalci ka aito ge ko kadan adalci. Na biyu zuwa masu unguwanni kan mu ji labari ko a wasa a ce an yi wani abu ba daidai ba. Wannan wanda aka bashi abinci shi a bashi hakin shi, kuma zamu sa ido, muna so an yi aiki mai kyau.
A farkon saukar damuna dai lokaci ne da farashin abinci ke matukar hawa a Nijar, saboda haka gwamnatin ta yanke shawarar ci gaba da ayyukan bayar da taimako zuwa ga wasu sassan kasar don ganin sauran jama'a sun mori wannan shirin. Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
An gaida Hamid Mahmud. To yanzu kuma bari mu je Najeriya, inda masana suka bayyana cewa damfara ta hanyar amfani da kafafen yanar gizo na ƙara ta'azzara, saboda yanda miliyoyin mutane ke dogoro da hanyar yanar gizon don samun bayanai da kuma kasuwanci, ta yadda kuma wasu ba sa lura da gadar zare da ake shimfiɗa musu. Wakilinmu Nasir Adamu El-Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani.
Na'urori masu kwakwalwa da fasahar sadarwar zamani sun karaɗe yawancin birane da ƙauyukan Najeriya. Ga dai samun labarai da ɗumi-ɗuminsu, ga saurin aika saƙo da bincike a yanar gizon. Sai dai kuma ga yaɗa jita-jita da gaba da aukawa tarkon 'yan damfara, inda akan yi asarar ɗimbin dukiya har ma da rai, kamar yadda wasu matasa 'yan ƙabilar Ibo suka loɓa Sintiya suka gu daga jihar Delta, suka mata fyaɗe, suka kuma ma dai kashe ta gaba ɗaya a ɗakin otel ɗin Cosmila da ke Eko. A yayin da al'umma ke hada-hadar neman kuɗin shiga, wani ɗan damfarar yanar gizo da ya yi ikirarin ɗan tsohon shugaban Zayyar ne, wato yanzu Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, Mobutu Sese Seko, ya so loɓa ɗan jarida a Abuja Hassan Umar Faruk.
Wanda bayan ya rasu akwai kuɗi wani asusu da ke ƙasar Switzerland, ya buƙaci cewa ni in tallafa mashi a matsayina na ɗan Najeriya tunda ba a wancan ƙasar nake ba, dan an gama ina da kashi 26 cikin 100, in tura masa da dala 10,000 wanda za a yi ƙoƙarin fito da waɗannan kuɗi. Na yadda da bayanansa lokacin da aka fara magana cewa in tura account da kuma maganar kuɗi, to nan ne wani ya jawo hankali na ya ce to idan fa ban yi a hankali ba zan fada hannayen mutane 'yan damfara abinda suke yi kenan suke amfani da yanar gizo. Daga ƙarshe sai na tura masa to ina za mu haɗu, to daidai inda labarin ya tsaya kenan.
Zakariya U director ne na cibiyar cigaban labarai ta yanar gizo da ke Kano, wanda yake ganin rashin wayarwar amfani da yanar gizo ta hanyar da ta dace ke sa mutane aukawa tarkon 'yan damfara.
Ba wai kurin mutum ya tashi ya je Facebook ko Twitter ya ce yau ana ruwa a Kano ko kuma barka da safiya. Ana so a yi amfani ne don gina al'umma da kuma ƙasa da kuma jihohinmu. Ya kamata mu jawo hankalin mutane su juya ta wajen da ake so, shi ne abu na ɗaya.
Abubakar Othman, wani malami ne a Jami'ar Maiduguri da ya yi aiki a matsayin shugaban ma'aikata na EFCC, ya ce hukunta 'yan damfarar yanar gizo a Najeriya na da matukar wuya.
Dokokin ƙasar nan yadda suke da yadda ake gudanar da aikin shari'a a ƙasar nan bai kamanci barayin da muke da su a nan zamanin nan ba. Don satan yanzu ya zama scientific, ya za ka yi da electronic evidence da sauransu. Akwai abubuwa da yawa wanda ya fi ƙarfin dokoki na yanzu, sai kotu musamman za ta saurari wannan. Kotun musamman ɗin ba wai cewa mala'iku ne za su zo na kotun ba, loyoyin da mutane masu basira su suke haɗawa a irin wa'innan tribunal.
Kimanin 'yan Najeriya miliyan 95 ne a yanzu ke amfani da wayar salula, cikin su ko fiye da miliyan 45 na amfani da yanar gizo dare da rana, wanda hakan ke jefa wasunsu faɗawa tarkon 'yan damfarar. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida El-Hikaya, kafin mu je ga rahoto na musamman bari mu dan shakata da wannan. Madalla, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Shugaban kasar Jamhuriyar Kamarun Musa Biya ya umarci da a sako tsohon ministan wutar lantarki da ruwan sha na kasar Jamhuriyar Kamarun Musa a Tanganakuna daga gidan yari bayan ya kwashe shekaru 6 a gidan kasan, amma akwai ministoci sama da 60 a yanzu haka a gidajen yarin kasar Jamhuriyar Kamaru a halin yanzu, wanda har yanzu ba a yanke musu shari'a ba, waɗansu kuma an yanke musu shari'an amma suna ci gaba da gurbana a gaban kotu a Benin Yaounde, ciki har da tsohon prime minister ɗin kasar Jamhuriyar Kamaru, wanda yanzu haka an fitar da shi kasashen getare domin ganin yadda za a yi ya samu lafiya, domin yana fama da waɗansu cutuka da suke addabarsa. Musta Habibu Inuwa, dan kungiyar kwato hakkin bil adama ne a kasar ta Jamhuriyar Kamaru, ya yi mini ƙarin haske kan sakin da aka yi wa tsohon minista, sannan kuma da sauran da basu da uwa a gindin mulku dole ne su tuwon su bamiya, wadansu kuma an rabu su ana yi musu kallon hadirin kaji. Ga yadda hirarta mu ta kaya.
Salamu alaikum malawa, na yi tambayoyin da kai mu game da sakin da aka yi wa katangar kuna da kuma sauran ministocin da suke tare da suke shekara 5-10 ba sake su ba. Shi a Tanganakuna lokacin da ya ɗauki sace kudin gwamnati ya fita aka bi shi har Najeriya da kama shi ya shige mata aka dade shi, suka ce abokaninsa da suke gwamnati kamar sakretar ɗin mai ƙasa da kuma ministan ɗin shari'a ya ce a Tanganakuna ya ce shi kan zai mayar da kudin da ya ɗauka, ya ce ya ɗauki kudin miliya 1,600,000 ya ce je mayar aka tsaya nan. To yanzu ana kokari ya mai ya mai, suka ce dama da akwai wani ruwan da aka kafa cewa in mutum ya mai da kuɗi a za a sake shi, ana kokari har ya yi shekara wajen kuɗi. Shi ne yanzu bai mayar ma da kuɗi ɗin duka ba, miliya 1 ba da miliyan 250,000 da yake ya riga ya ba da wannan kuɗin, sai yanzu aka abokaninsa sakretar ɗin mai ƙasa da kuma ministan shari'a suka ce a ya riga mai da kuɗi dole a ba shi kaji, an yi son rai a nan. To kuma game da maganan ɗin marafa, marafan da kake gani marafa ba a rike shi a kan ya saci kuɗin gwamnati ba ne, sun ɗaura masa wani laifi cewa wajen mai ƙasa yake so, kuma da aka ɗauke shi aka rufe shi, to sai muka yi rashin, aka yi rashin hankali shi aka fito hanya yanzu sai ana zanga-zanga cewa dalilin ne, mutanensa suna ce dalilin ne aka rike shi, zanga-zanga ya soma har mutanen diaspora na Faransa can su ma suka soma zanga-zanga. To annan ne kasa ya san cewa eh lallai laifin da aka samu sai cewa yana son ya ɗauki wajen shi gaskiya ne, gashi an fito hanya. To in ka lura ma ka gani yau ina zaman kwana 6 ko 7 da akwai wani da ake kiransa Mamadu Buba, ya je gidan su fefe ma ya tambayi cewa yana so a ba shi authorization da zai fito hanya su nuna rashin gaskiya da yake har yanzu ba a bar marafa ba, ya ce za su na so su fito hanya 12 ga watan nan da muke ciki. To a yayin da fito gidansu ko su rawa an rike shi duk wata aka rike shi ba shi aka bar shi ba sai na zama yau uku ga wata. Ai ministocin da aka rike suna nan da yawa, suna nan da yawa ministocin da aka rike suka fito suna suka ɗauki kuɗin mai ƙasa, suka ci kuɗin mai ƙasa suna nan da yawa malam Awad. To kuma ka duba ka gani abu ne kuma kana da abokanai a gwamnati, hanya ce ko ka ci kuɗin ƙasa yanzu in dai kana da abokanai a sauki zai zo ma za a nemi hanyar da za a barka kaga kaman ibo boso aka ce bai da lafiya bari su haka yi ya tafi ba maganar su kuma wanda suka ci kudin kasa suna nan da yawa da ministoci da direktai sun kai wajen 18 suna fusuna malawa
Alhaji Isami Malam Hassan Jarkasa shi kuma matashi ne kuma dan siyasa a kasar jamhuriyar Kamaru ga abin da yake akan sako tsohon ministan na kasar ta Kamaru
eh Malam Awal barka da wannan fata muna lafiya to ka san a ka'idan Kamaru a ka'idan da aka tsara cewa duk wani wanda ake tunani ko kuma ake zato ko kuma aka san aka samu tabbas cewa ya dauki ya saci kuɗi to idan wannan kudin da ya sata idan ya amince cewa ya saci wannan kudin to aka ce idan ya mayar da wannan kudin to za su fi kuma za ya fai masa fushin da zai amma shi da in ya mayar da wannan kudin to kaga shi sa duk wanda ya mayar da kudi da ya sata ake barin sa haka wannan wato tsari ne da aka bayar na kasa saboda fushin da bai kara ma kasa wani abu abin da ya ce kara ma kasa ci gaban kasa da kara ma kasa komai da komai kudi ne kudin da dai aka sata aka mayar to wanda ya sata an ya mayar da kudin sha su fice wannan ka'ida ne a kasa na kasa don ba wani cewa an yi ko kabilanci bane ko kuma an yi son kai a'a saboda wannan ka'idan da aka tsara ne ake bin wannan ka'idan wanda kuma ya mayar da rabi ma ba za a bar shi ba shi ka mayar da duka an tabbatar cewa ka mayar da wannan kudin duka kudin da ake tambaya kanka ka mayar da su gaba ɗayan ta tuwa nan wannan shayi maka afuwa a cikin ka to muna fata ka saurare ni kyau ina fata kuma jama'a sun saurare ni kyau shi kuma in kawo wayoyin nan da
amma ta bangaren masu mulkin kasar ta jamhuriyar Kamaru ɗayan jam'iyyar LDPC ko CPDM ta shugaba Paul Biya Alhaji Garba Abubakar shekar ya ce gwamnatinsu tana da alheri ga duk 'yan kasar hasali ma dai lokacin kasar jamhuriyar Kamaru ta ba da dama cewa a sako tsohon ministan ba wai shugaba Biya ba ne
tambayan ka da yana da manufa amma mutane su gane cewa sako a tangana kuma da aka yi ba wai akan mai kasa ne sai su koshi ba luwan da aka haifi court criminal special ta nuna cewa in ana tuhuman ka akan waɗansu salwantan kuɗaɗe in ka yarda da wannan abin da ake tuhuman ka kuma kai ka zo ka biya wannan kuɗin luwa ya ba wa wannan kotun ta sake ka to shi dai akan na a tangana kuna kuma ya biya amma har yanzu mai an gagara sako shi to ka san ka zo haka nan da akwai abubuwa da yake karkashi kenan shi ne mai kasa ya sa baki ya tambayi ministan din shari'a me ake ciki da a tangana kuna ya biya to a sako shi ba wai mai kasa bane yace a sako shi a'a luwa ne ba wa mai kasa daman wannan don mutanen su san yadda abin yake in ka biya kudin da ake tuhuman ka za a sako ka wa'ancan kuma da kake magana har yanzu sun ki yadda abin da ake tuhuman su ballantana kotu da san matsayin su to kaga bambancin abin kenan wanda ya yadda da wanda bai yadda ba kotu za ta ci gaba da wanda bai yadda ba kotu za ta ci gaba da bincike da kuma neman bayani akan irin abin da lissafi a kayan abubuwan da ake tuhumansa.
Tsohon ministan hasken wutar lantarki na kasar Kamaru da ruwan sha Musa Atangana kuna an danke shi ne a kasar tarayyar Najeriya a birnin Bauchi a yayin da yake neman arcewa zuwa kasashen daidare yayin da ya shiga Buntu a shekarar 2017. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Kwamfanin Bukin Nan ne kamfanin Coke na ƙasar Faransa su kwanu da shugaban kamfanin da kasar jamhuriyar Kamaru kuma shugaban kuma ƙwallon ƙafa ta kasar FIFA Samuel Eto'o a gaban kuliya domin neman ci gaba da gudanar da kwansajen su da suke yi wa Club Limited Sinayus na JC da kuma sauran kayayyakin wasanni na ƙwallon ƙafa a faɗin ƙasar sai dai shugaban hukumar na ƙwallon ƙafa kasar jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o ya ce wai ba ta samu ba bindiga a ruwa nan jake ya ce za a ji suna wannan sabon kamfanin da zai dinga yiwa kulakin yadda ta bisa layar da kayayyakin wasanni da ma GCD sai kuma ta bangaren shirye-shirye da kulakin yadda ta bisa layar da suke yi domin halittar gasancin kudu wannan kafa na duniya wanda za a gudana a kasar Qatar a shekarar 2023 nan kocin kasar sun hana yanzu da ya bar zama kasashen duniya domin nemo zaratan yan takare da yan kasar jamhuriyar kamar wanda suke bugawa a kulakulan kasashen turai da asiya da kuma bangaren kasar amurka wani sabon matashi dan wasan takare da a kasar jamhuriyar kamar wanda ake kira Bessy dan wasan kulakulan cikin gida na asir a kasar jamhuriyar kamar dan shekaru 25 ne zai yaran ta fa kontrakin sa na shekaru 2 a kulakulan Valencia FC da ke can kasar Faransa na tsawon shekaru 2 ta bangaren wasan Commonwealth kasashen da suke amfani da ingilishi kuma yanzu haka wanda yake gudana a kasar ingila a birnin Birmingham dan kasar jamhuriyar kamaru a jin masu nauyi mai suna Tariki Njanje Njambeni dan shekaru 29 ya samu lambar yabo na zinare wanda a karon farko kenan da ya samu irin wannan lambar yabo a yayin da ya daga nauyin kilo 201 Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
A takaice dai sojojin Isra'ila sun kai harin bama-bamai kan wasu wuraren da suka ce suna da alaka da kungiyar jihadi ta Falastinawa a Gaza a yau Juma'a inda suka kashe wani komanda wanda hakan nan da nan ya janyo alwashin daukar fansa daga kungiyar ta mayaka wadda ta ce za ta iya baraka binnin Tel Aviv harinta na ramuwar gayya. Jami'an kiwon lafiya na yankin sun ce akalla mutane 7 da suka hada da wani yaro dan shekara 5 ne suka mutu yayin da wasu 40 suka samu raunuka a harharan wadanda ke zuwa bayan da aka shafa kwanaki ana tada jijiyoyin wuya biyo bayan kama wani shugaban yan gwagwarmayar Falastino a cikin wannan mako. A cikin wata sanarwa da rundunar sojin Isra'ila ta fitar ta ce a halin yanzu sojoji na ci gaba da kai farmaki a zirin Gaza. Cibiyar haɗin gwiwa da ke sa ido kan aiwatar da yarjejeniya da Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiyya suka kulla na kai jiragen ruwan kasuwanci ɗauke da hatsin Ukraine zuwa kasuwannin duniya ta faɗa jiya Alhamis cewa ana sa ran ƙarin jiragen ruwa uku za su tashi a yau Juma'a. Jirgin na farko mai suna Razoni ya tashi ne a ranar Litinin daga Odessa kuma yana kan hanyarsa ta zuwa ƙasar Lebanon ɗauke da lodin masara. Jirgin ruwan na Vista zai kasance na biyu da zai tashi daga Odessa dauke da ton 33,000 na masara da aka nufi Ireland da ita. Jirgin Polonet zai dauki ton 12,000 na masara ya nufi Karasu da ke arewa maso yammacin kasar Turkiya. A yayin da shi kuma Rogen mai dauke da masara sama da ton 13,000 ya nufi Birtaniya. A yau Juma'a Rashi da Amurka sun ce a shirye suke su tattauna batun musayar fursunoni kwana guda bayan da wata kotu a Rasha ta yanke hukuncin ɗaurin shekara 9 a gidan kaso ga fitacciyar 'yar wasan ƙwallon kwando Brittany Griner bisa samunta da laifin da ya shafi miyagun ƙwayoyi. Shari'a da ake yi wa Griner wacce ta taɓa lashe lambar zinare sau biyu a gasar Olympics kuma tauraruwar ƙungiyar ƙwallon kwando ta mata ta WNBA ta jefa ta cikin wani yanayi na siyasa bayan da Rasha ta aike da sojoji zuwa Ukraine a ranar 22 ga watan Fabrairu.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kina a shirin namu na yanzu da ma ranar baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyanmu na yanzu Mr. Nick, ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.